إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana yammacin ranar Laraba ce da ta daidai da 15 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1434, daidai da 24 ga watan Julai shekara ta 2013. Wannan shi ne kasan na 90 daga cikin jerin karatuttukan tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda muka yi wata ke da Al-Qur'ani mu'jizar mu'jizoji. Idan ba a manta ba, muna tafsirin Al-Qur'ani a cikin suratul Baqara, wadda kamar yadda muka bayyana suratul Baqara ta sauka ne a Madina. Madina cibiya ce ta addinai mabambanta da mabambantan kabilu, kuma musulmi sun samu kansu a tsakatsakin waɗannan irin al'umma. Duk da haka, musulmi sun samu kwanciyar hankalin da ba su samu irinta ba a Makka. Saboda haka, Allah Maɗaukakin Sarki ya bibiyi bayan wannan kwanciyar hankali da suka samu da shari'o'i da kuma dokoki. Don haka ba za a gushe ba, wannan sura za ta yi ta zuwa da sababbin dokoki waɗanda in ma sababbi ne ba a taɓa jin su ba, in ma kuma tsofaffin dokoki ne na Annabi Ibrahim waɗanda aka gurɓata su, sai Allah Maɗaukakin Sarki sai ya aiko Annabi sallallahu alaihi wa sallama don ya yi gyara, sallallahu alaihi wa sallama, kamar yadda kakannin annabi din su Annabi Ibrahim da Isma'il suka yi addu'a da cewa rabbana wab'ath fihim rasulan minhum, ya Allah ka tayar da wani manzo daga cikin su, yatlu alaihim ayatika, wanda zai rinka karanta musu ayoyinka, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma, yana karantar da su alqur'ani, yana karantar da su sunna, wa yuzakkihim, kuma yana tsarkake su daga duk wata kazanta da ta same su. Allahu akbar. Allah ya amshi addu'ar waɗannan annabawa, kuma bayan Allah guda biyu ya tayar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ala fatratin min ar-rusul, a lokacin ana ƙarancin manzanni, sanda Annabi ya bayyana duk duniya babu wani manzo, a lokacin da Annabi ya bayyana a duk duniya babu wani littafi na wani annabi sai da ya zama gurbatacce ne. Don haka Annabi ya zo ne a daidai lokacin da ake buƙatar shi. Don haka da ya zo sai ya rinka cewa ana da'watu abi Ibrahim, ni ne da'awar da babana Ibrahim ya rinka yi cewa Allah ya aiko da wani a garin nan. Don haka Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya zo da waɗannan dokoki waɗanda suke gyare-gyare ne game da dokokin Annabi Ibrahim da mushrikai suka gurbata, ko kuma sababbin dokoki ne waɗanda Allah ya ga dacewar yanzu ya saukar da su dan su zama dokoki na dindindin tun daga aiko Annabi har zuwa tashin duniya. Abinda wannan shimfiɗa tawa take nufi a yau, idan har ya zama Al-Qur'ani ya sauka ga Quraishawa dan ya kawo sababbin dokoki, Qur'ani ya sauka ga Quraishawa dan ya gyaran fuska ga wasu dokoki, ya kai Bahaushe waye kai? An taɓa saukar da littafi da Hausa? An taɓa aiko Annabi Bahaushe? A cikin annabawan Allah akwai ɗan Najeriya? Ashe dole ne mu musulmin ƙasar nan mu kwana da shirin cewa Al-Qur'ani ya zo ne don ya kawo mana sababbin dokoki waɗanda mu da iyayenmu ba mu sani ba. Al-Qur'ani ya zo ne don ya gyaran wasu abubuwa waɗanda muke yi waɗanda kuskure ya faru a cikinsu. Don haka dole ne duk musulmi ya kwana da shirin cewa Al-Qur'ani da sunna su ne gaba, shi kuma yana biye ne sai inda suka lankwasa, sannan sai ya lankwasu. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idha qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Bi halatta wa mu'mini namiji ko mu'mina mace, idan har Allah ya zartar da wani hukunci ya zama su kuma suna da wani zaɓi sabanin na Allah ba. Don haka da wannan shimfiɗa nake so mu auna kanmu mu mutanen Najeriya da mutanen Makka, waɗanne suka fi daraja? Mutanen Makka. Da mu da Larabawa Quraishawa, waɗanne suka fi ɗaukaka? Larabawa Quraishawa su suka fi ɗaukaka. A cikin iyayensu da kakanninsu akwai annabawa, a cikin namu iyayen da kakannin babu annabawa, amma duk da haka sun taɓa karkacewa. Qur'ani da sunna sun dawo da su sun gyara su. Me kuke tunani mu da annabawa ba su taba wucewa cikin mu ba? Ashe mu tun farko a karkace muke. Dan haka in ya zama Qur'ani ya zo yana addu'ar Annabi Ibrahim yana cewa Allah ka aiko musu da wanda zai karantar da su da Al-Qur'ani da sunna kuma yana tsarkake su. Ashe mu muka fi cancantar da mi fatan wannan addu'a ta Annabi Ibrahim ta aiki akan mu. Dan haka ina kira ga dukkan ƴan uwana musulmi musamman na Najeriya akan mu kwana da shirin cewa shi wannan littafi gata ne Allah madaukakin sarki ya mana. Allah madaukakin sarki ya so mu ne da ya albarkace mu da manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim. Allahu akbar. Allah yace ya so mu'minai da ya taso da manzo daga cikin su. Yatlu 'alaihim ayatihi. Wannan manzo yana karanta musu ayoyin Allah. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasula. Allah shine ya aiko da manzo a cikin mutanen da rubutu da karatu ko ilimi ko annabta bai shahara a cikin su ba. Karshe yace wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Kafin saukar da wannan littafin a cikin mabayyaniyar bacha suke. Waɗannan da Quraishawa ake fa wanda suna da iyaye da kakanni annabawa. Mu kuma ba mu da iyaye da kakanni annabawa. A cikin su aka saukar da Ibrahim wanda Allah yake cewa suhuf Ibrahima wa Musa. Takaddun nan na Annabi Ibrahim littafin Allah ne, dokokin Allah ne, amma duk da haka suka bata. Dan haka kowa ya kwantar da hankalin shi. Addini ba dai yadda muka gada iyaye da kakanni ba, a'a sai dai yadda Allah da manzon shi suka ce. Idan iyaye da kakanni sun zama akan daidai suke madalla, amma dai daraja da alfahari su tabbata ga bin Al-Qur'ani da sunna. Idan iyaye da kakanni akan kuskure suke, Allah ya yafe musu ya gafarta musu, amma mu abin da yake daidai shine zanubi. Wannan ita ce aqidar mu, wannan kuma shine tafarkin mu. Dan haka gaskiya ba wai mu ahlus sunna ba, ba wai mu ƴan salafiyya ba, duk musulmi ya sha alwashin cewa Al-Qur'ani da sunna ya zo ne dan ya mishi check and balance, ya bincike shi sannan ya gyara mai zama. Wannan shine manufar sakon Allah madaukakin sarki. To daga cikin waɗannan dokoki da Allah madaukakin sarki ya saukar akwai mas'ala ta wasiyya. Ita ce mutuwa ta zo maka ana binka bashi, mutuwa ta zo maka kana da wasu dukiya da jama'a suka baka ajiya, mutuwa ta zo maka kana da wata dukiya da zaka rasu ka bari, sai Allah madaukakin sarki ya farlanta maka dole ne kai wasiyya saboda ɗayan wannan nau'i uku na dukiya. Ima dukiyar bashi da jama'a ke binka baka samu biya ba har gashi kana ganin mutuwa ta zo maka, sai kai wasiyya a biya maka. Ima dukiyar ajiya jama'ar da suka baka ba sa kusa, sai kai wasiyya cewa kaza na wani ne kaza na wani ne. Ima dukiyar da ta zama mallaka ka ce akwai danginka waɗanda ba su da gado daga cikin ƙannanka da yayyanka da ƴan uwa da abokan arziki, su kuma sai kai wasiyya cewa cikin dukiyarka a ba su ainihin kaso kaza. Idan muka manta ba, mun tattauna waɗannan bayanai ɗaya bayan ɗaya a jiya, waɗanda muka ce Allah ya kasafta bayanan kashi uku ne waɗanda suka zo a cikin jeren giya waɗannan ayoyi guda uku. Bayanan farko sun zo ne don su bayyana farlancin wannan wasiyya da kuma irin yadda wasiyyar za ta kasance. Mun ɗibo wasu ayoyi da waɗansu hadisai za muka tattauna dangane da ƙarin bayanan wannan aya. Bayani na biyu a cikin aya ta biyu ta jeren giya ayoyin wasiyya, Allah ya gargaɗi game da kai da ake barwa amanar dukiya don ka biya bashi na mamaci, ko kai da ake baka amanar dukiyar mamaci don ka mayarwa da jama'a haƙƙoƙinsu na ajiya, ko kuma kai da aka baka amanar dukiya cewa wannan dukiya ta ƴaƴana ce, idan sun girma to ka ɗora su akan hanya kaza, ko kuma wannan dukiya ga ta ka je ka mai da ita zuwa ga ƴaƴana da iyalaina saboda mun tawo fatauci ina ganin cewa ba zan koma gida ba. Allah ya gargadi akan duk wanda ya sake ya sauya daga abin da mamaci yayi umarni da shi, to laifin yana kan wanda ya sauya, baya kan mamacin, kuma Allah yana ji, kuma Allah madaukakin sarki yana sanar da haka. Ina fata an gane. Bangare na uku na hukunce-hukunce sune abin da zamu karkare karatu akai a yau a karkashin aya ta 182 cikin suratul baqara. Allah madaukakin sarki yace faman khafa min musin janafan. Na'am.
A'udhu billahi as-sami'il 'alim min ash-shaytanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim faman khafa min musin janafan aw ithman fa aslaha bainahum fala
to bayan da Allah madaukakin sarki ya magana dangane da mai yin wasiya da kuma wanda ake wa wasiya a bashi amana, sai Allah madaukakin sarki anan sai ya tattaro nau'uka mutane nau'i biyu. Nau'i na farko shine imma wanda ake wa wasiya ake bashi amana, imma wani wanda yake gefe aka sa shi ya sheda ko kuma yake sauraron irin wasiyar da ake yi. Idan ya ji wannan da zai rasu yayi kuskure ko yayi son zuciya ko yayi zalunci, to sai marma zai fadakar da shi kar ya bar shi akan kuskure. Na daga cikin kuskure mutum zai rasu ya bar 30,000 sai ya ce a ɗebi rabin dukiyar shi a je a ba ƴan uwan shi da ba su da gado. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya hana mutum ya raba dukiyar shi a lokacin rasuwa ya ainihin bayar da ita kyauta a matsayin wasiya. To kaga wannan mutum musulmi ne, sai a zaci cewa kuskure yayi bai san cewa haka ba daidai bane, sai a gyara mai wannan kuskure a cikin laushin hali sai a ce ranka ya dade ko ala gafarta mala. Wannan tsarin da kai akwai gyara a ciki. Ai 30,000 din nan ita kenan maka daka da waje ce. To ka ce in ka rasu a ba da danginka 15,000 aje a rarraba musu. To shari'ar musulunci ba ta yadda ka ainihin ba da rabi ba, sai dai ka bayar da mafi girman 1/3. Naka zaka iya ba da 10,000 ko kasa da 10,000 a cikin 30,000 din nan. A cikin lumana da kwanciyar hankali sai a gyara mishi. Kaga na daya kenan. Na biyu idan aka ji zai zalunci shine yace ɗana wane ko matata wane ko ubana wane ko uwata wane ko kuma magajina wane, to kar a sake a bashi gado. Cikin lumana sai a tambaye shi me yasa, sai yace saboda wannan matatawa ta zama kafira, babu gado tsakanin ƴan addinai biyu. To kaga nan ya kawo hujja a wannan ɗan nawa ya zama kafiri, sai babu gado tsakanin musulmi da kafiri. To kaga ya kawo hujja, sai a gamsu da maganar shi. To amma sai ya ce a saboda wannan mata tana rena shi, saboda wannan ɗa yana wulakanta shi, saboda wannan baba na shi ya wulakantar da shi, duk a shari'ar musulunci wannan ba dalili bane na hana gado. Sai ya ce mishi dan haka shari'a ta hana, kai hakuri ayi aiki da dokar Allah domin kai ka isa lafiya wurin Allah. Kar ya zama lokacin da Allah yake tuhumarsu da sun saba maka a matsayin mai gida ko uba, kai kuma Allah yana tuhumarka da ka ci zalunsu, domin Allah madaukakin sarki adali ne. A cikin adalcin Allah, Allah bai yadda dan an zalunce ka kai ma ka zalunci wanda ya zalunce ka ba. Allah bai yadda da wannan ba. Ko kun fahimta jama'a? Ba a tunkuɗa zalunci da zalunci, sai dai ana tunkuɗa zalunci ne da adalci. A ƙarƙashin wannan kai gyara akan haka. Ko kuma sai ya zo rasuwa, sai aka ga yana yunkurin ya ɗauki wani zinare ya jefa bakin shi ya haɗiye, sai a ce mishi ranka ya daɗe ba daidai ba ne, sai ce wallahi ba zan bar kowa ya gaji wannan ba. Sai a ce a'a ba daidai ba ne, wannan ba daidai ba ne, duk yadda za a yi a hana shi. A nan ne za ka ji malamai suna cewa da zai samu damar haɗiyar wannan zinari ko wata dukiya ta shi da nufin ya yi wa magadan shi mugunta don kar su gada, sai a bashi ya mutu. In ya mutu sai a kira likitoci sai su zo su tsaga cikin shi sai su ciro wannan zinari na jama'a ne, ba na shi bane, bai halatta mishi ya tafi da shi kabari ba. Kaga a nan ya jawo kanshi ya tafi kabari da miki. Ko kun fahimta jama'a? Ko kuma yana da dukiya kamar bayi ko makamantan haka da yaji ya zo rasuwa kawai shikenan sai ya ce duka ƴaƴan ta bayin duk waɗannan suna daga cikin nau'ukan abubuwan da in kana kusa ko kai ake kafa sheda da kai ko kuma kai ake dankawa amanar in ka ji mamaci zai ba daidai ba sai ka hana shi shine Allah yace faman khafa min musin wanda dai yaji tsoron cewa mai wasiyar nan zai aikata janafan zai aikata karkata zai yi zalunci zai yi ba daidai ba au isman ko kuma zai dauki alhakin wani wanda bai halatta ya dauki alhakin shi ba fa aslaha bainahum sai yayi kokarin sulhu da kawo gyara tsakanin su fala isma alaihi to babu laifi game da wannan da ya katsalandan kun ga kamar za a ce katsalandan ne sai a ce a to ina ruwanka dukiyar shi ce ya ce ga yadda za a yi sai ka ce a bai halatta ba in aka ce wane ne yasa bakinka sai ka ce Allah ne Allah ne yace in muka ji za a yi zalunci a wajen wasiya in muka sa baki fala isma alaihi babu laifi akan mu don haka ba katsalandan mu kai ba jama'a kuna fahimtar yadda qur'ani yake fayyace abubuwa sai Allah yace inna allaha ghafurun kuma lallai Allah mai gafara ne wannan da ya kuskure tunda an gyara mai ba a bashi ya tafi lahira da kuskure ba Allah yana isharar cewa ya gafarta mishi rahimun kuma Allah madaukakin sarki ya ji tausayin shi ta hanyar ya sai mishi wannan ainihin kuskure da ya so ya tafka jama'a kun ji waɗannan bayanai da wannan bayani babban malami al-Imam Ibn al-Arabi yace fi hadhihi al-aya dalilun 'ala al-hukm bi-dhann wannan aya tana nuna mana kenan ana iya yin hukunci da zato marin jayi idan zatan ka yi rinjaya ga wani bangare to kana iya hukunci da shi li'annahu idza dhanna qasdan fasadi domin idan ka ji wani zai rasu sai ka ji a cikin wasiyar shi da yake akwai nufin barna kaga anan ba ka tabbatar bane dan baka tsaga zuciyar shi ka gane me yasa zai yi haka ba kai ne dai kawai kaji yana cewa ga yadda za a yi sai ka fahimci cewa kana zatan kun fahimci magan kana zatan abin nan da zai yi fa barna ce wajaba sa'yu fi salahi malam yace wajibi ne kai da kake jin za a yi ba daidai din nan kai kokarin yin gyara wa idza tahaqqaqa al-fasad idan kuwa har mutun ya tabbatar da cewa tabbaci haƙiƙa wannan abin da wani zai yi a lokacin mutuwa barna ce yanzu ba zato ba lam yakun sulhan to wannan ba sulhu bane inma yakunu hukuman birrafi dole ne zai ka jajirce kana zatan ne abin nan da zai yi kamar akwai zalunci a ciki kana zato marin jayin zato to kai kokari kai sulhu amma in ya bayyana maka cewa karar zalunci zai yi ko ba daidai ba to wannan zaka faɗi dokar Allah ne kuma ka jajirce akan ba za a bashe wannan zaluncin ba wa ibtalan lil fasadi kuma dole kai kokarin bata wannan barna wa hasman lahu domin ka kiyaye shi daga afkawa azaba Allah abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake faɗi kenan yace misali na da ku kamar mutun ne ya hura wuta dan ya ji dumi amma da wuta ta yi haske sai kwari suka rinka ganin haske sai suka rinka tahowa wurin haske amma sai suna afkawa ciki shi wanda ya hura wuta ya hura dan ya kona kwari ne ya hura dan ya ji dumi ne amma hasken wuta sai ya jawo su sai annabi ya ce mutumin nan sai ya rinka kore farin nan shine manzon Allah ya ce misali na da ku kamar mutum ne yana tsalle zai shiga wutar jahannama ni kuma na rike wandan shi ina fusgar shi yana cewa a bashi ya shiga ni kuma ina cewa ba zan bashi ya shiga ba shine wannan mamacin idan muka bashi yayi wannan abin da yake so ko to mun sarayar da shi kenan mun kyale shi ya halaka kanshi kenan to tunda mun tabbatar abin da zai ba daidai bane ko mu tashi tsayin daka mu ga cewa mun hana shi amma in zato ne muke yi to shine sai mu shigo abin da manufar sulhu amma in abu ya bayyana zalunci ne karara to wannan ainihin bai halatta a yi a bashi yayi wannan ma'anar ba Allah madaukakin sarki ya kiyaye to sa'annan al-Imam al-Qurtubi yace la khilafa anna sadaqata fi halil haya was-siha babu shakka malamai sun tabbatar da cewa musulmi ya dauki sadaka ya bayar a lokacin da yake da rai kuma lokacin da yake da lafiya afdalu minha inda al-maut wannan sadaka tafi a ce sai da yazo mutuwa a daidai lokacin da kake jin zakin kudin a daidai lokacin da kake ga waɗannan kudi in ka dauke su ka juya su nan da rana ita sun jawo dubu kaza
a wannan lokacin ake so ka dauka ka bayar da su sadaka. A lokacin da kake jin ka da lafiya, waɗannan kuɗin in ka diba aka shirya ma wata dina zaka cika more, lokacin ake so ka diba ka bayar da su. Jama'a kun fahimta? Jama'a ku lura da waɗannan maganganu suna da matukar muhimmanci kwarai da gaske, saboda an yi mana tarbiya sabanin haka a ƙasar nan. Sai mutum ya zo rasuwa, sannan sai ainihin ce wuri kaza ya bayar sadaka wannan dukiya, akai malamai in ya mutu ai mishi fidda'u wannan kaza, ko kuma abinci ne ba a bada sadakar mai kyau, sai dai a bada ko dan kanzo ko dan dagwadago. Riga ce ba a bayar da lafiyayya, sai a bayar da wadda ta fashe. Duk lokacin da za a yi sadaka sai ka ga cewa abinda mai bayarwa yake bayarwa, idan da za a dauka a bashi zai karba, ma'auni kenan, zai karba a cikin mutunci, ma'auni kenan, zai karba ba tare da ya rintsa ido ba, ba tare da ya kau da kai ba. Abinda ake so duk sanda za ka dauka ka bayar, ka auna da cewa wannan abin inda kai aka dauka aka ba za ka karba. Amma duk abin da ya zama kai ba za ka karba ba saboda ya lalace, ko saboda ya samu matsala, ko saboda akwai rikici a ciki, Allah madaukakin sarki ya haramta maka ka dauka ka bayar da wannan abu. Dan haka hatta sadaka jama'a sai an koya mana yadda ake yi. In ka dubi mutane yanzu, in ka je wurin yan kasuwa, so da dama sai ka ga akwai su farfasassun kuɗi, su ake tara gefe guda, idan almajira ta zo sai a dauka daga cikin wannan farfasassu sai a bata. Ma'ana ba za ka bayar daga abin da yafi komai kyau ba, bayan Allah yana cewa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna, ba ka zama mutumin arziki sai ka bayar da abin da kafi so. Saboda haka jama'a ku kiyaye, duk sanda za ka yi sadaka da wani gida, duk sanda za ka ɗibi kuɗi ka ce a gina masallaci, duk sanda za ka ɗibi kuɗi ka ce a gina makaranta, ana so ka yi ne a lokacin da kake da ranka da lafiyarka, a lokacin kana tsoron akwai yiwuwar talauci ya same ka, a lokacin kana ganin akwai yiwuwar waɗannan kuɗin da zaka juya su zaka ci riba su, to a irin wannan lokacin ake so ka yi. Bi qaulihi alaihi salamu, saboda maganar fiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa qad su'ila ayyu sadaqati afdal, an tambayi manzon Allah ya rasulullah wace sadaka tafi falala, kala manzon Allah yace anta saddaqa, ka dauki sadaka ka bayar, wa anta sahihun shahihun, kana da ranka da lafiyarka kuma kana da sha'awar wannan dukiya. Wannan ainihin hadisi al-Imam al-Bukhari da Muslim da al-Imam Ahmad sunne suka rawaito shi. Wa rawa ad-Darqutni an Abi Sa'id al-Khudri anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wasallam qala, al-Imam ad-Darqutni ya rawaito daga manzon Allah sallallahu alayhi wa alihi wasallam, aka ce manzon Allah ya ce la an yatasaddaqa al-mar'u fi hayatihi bi dirhamin khairun lahu min an yatasaddaqa inda mautihi bi mi'a, mutun ya sadaka da dirhami ɗaya in ya zo rasuwa yafi alheri fiye da yana da lafiyar shi da ran shi da lafiyar shi, ya sadaka da dirhami ɗaya to yafi mishi alheri ya sadaka da ainihin dirhami 100 in ya zo mutuwa. Sai dai wannan hadisi a cikin isnadin shi akwai ainihin Sharhabil dan Sa'ad, kuma ainihin da'ifi ne, dan haka wannan riwaya ainihin malamai sun raunata ta, amma ga sahihiyar riwaya daga al-Imam an-Nasa'i wadda ainihin sahabi Abu Darda yace an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala, manzon Allah yace mathalul ladhi yu'tiqu aw yatasaddaqu inda mautihi misalin mutumin da ainihin yake yanta bawa ko kuma yake yin sadaka lokacin rasuwar shi, mathalul ladhi yuhdi ba'da ma shabi'a, misalin shi ɗaya da wanda yake kyauta ko sadaka bayan ya koshi. Ka ci ka koshi sannan kai sadaka, ka ci ka koshi sannan kai kyauta, ma'anar wannan sadaka me ma'anar ta? Kaga dai ko baka bamu ba, me za ka yi zubarwa za ka yi, ko ka batta ta rube da safa a nemi kai da ita, ba ta da amfani kai kanka a wurinka, to sai ka dauka sai ka bayar. To shi ne misalin mutumin da sai ya zo da suwa yake sadaka, baya sadaka san da yake da rai, shi ne ai nuska ce malam, wannan nuskar da ke hannuna muhakkaka ce. Allah madaukakin sarki ya taimaka. al-imam al-qurtubi ya sake tattauna mas'aloli dangane da ainihin mas'alolin wasiya yake cewa faqad rawad darqutni aidan an ibn abbas qala qala rasulullah qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala al-idrar fi al-wasiya min al-kaba'ir ibn abbas ya tabbata gare shi yana cewa cutarwa dangane da wasiya yana daga cikin manyan zunubai ba hadisi ne na annabi ba amma sahabi ne yake cewa cutarwa a wajen wasiya to yana daga cikin ainihin wato manya-manyan zunubai Allah madaukakin sarki kiyaye warawa abu dauda an abi hurairata radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama qala inna ar-rajula aw al-mar'ata la ya'malu bi ta'ati llahi 60 sana thumma yahdhuruhuma al-mautu fayudharran fi al-wasiyya fa tajibu lahuma an-naru wa tarjama an-nasa'i as-salatu 'ala man janifa fi wasiyyatihi al-imam an-nasa'i yaqul la wani babi a cikin littafin shi yace ina hukuncin yin sallar gawa ga wanda yayi zalunci a wajen wasiyya yace akhbarana ali ibn hujr أنبأنا هشيم عن منصور وهو ابن زادان عن أن الحسن عن إمران بن حسين رضي الله عنه أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته صحابي إمران بن حسين يتي وندتيجو ني صحابي ناسو كلورة دوانا لكيو صحابي نينا النبي صلى الله عليه وسلم معنى الماجر من زن الله يزو رسوا yana da bayi guda shida kawai sai yan tasu walam yakul lahu malun ghayru kuma a lokacin nan bai da wata dukiya sai ita wannan din fa balagha zalika annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama fa ghadiba min zalika labari yazo manzon Allah cewa mutumin nan da aka yi wa sallah dazu da yazo rasuwa sai yan ta bayin shi guda shida kuma bai da wata dukiya sai wannan wa qala manzon Allah yace laqad hamamtu alla usalli alaihi wallahi na himmata kamar bazan yi mishi sallah ba thumma da mamlukihi sai manzon Allah ya sa aka kira bayin da ya yanta fajazza'ahu bi salasata ajza sai manzon Allah ya kasafta su kashi uku biyu gida uku thumma aqra'a bainahum sai qura'a a tsakanin su ina fata an gane fa a'taka sunaini sai biyu suka tabbata a cikin yanci wa araqa arba'a sannan guda hudu kuma sai suka dawo cikin bauta ya zama ƴaƴan shi da iyalan shi sun gaji waɗannan guda hudu kenan wa akhrajahu muslimun bi ma'anahu illa annahu qala fi akhirihi wa qala lahu qawlan shadidan badla qawlihi laqad hamamtu alla usalli alayhi imamu muslim a cikin tashi riwaya sai aka ruwaito da manzon Allah ya ji sai da ya faɗi mummunan magana akan shi a cikin wata riwaya ma ta wannan hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce wallahi da na san yayi wannan mugun aikin da ban yi mishi sallah ka duba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da tattaruwar riwayoyin nan bayan yayi mai sallah amma da ya gane yayi mugun aiki ya faɗi maganganu masu nauyi akan shi ya nuna nadama shi game da sallar gawa da ya mishi wannan sahabi ne jama'a ce yasa mutane ku nemi ilimi ku rinka zuwa makarantu ku rinka zuwa wuraren wa'azozi malamai kuma su rinka budewa ana karanta alqur'ani kuma kai ya zama ane wa mutane tafsirin qur'ani ne kawai tafsirin ba ni baki in baka fassara a tsaya ana fufuto da waɗannan hukunce domin waɗannan hukuncen kaji su daga bakin manzon Allah suke fitowa ko waɗannan hadisi a dubi ina ya kamata a dibo su a kai su domin a tattara a tattauna mas'aloli akai ƙarshe dai al-imam al-qurtubi yace fa hadhihi jumlatun min ahkam al-wasaya waɗannan suna daga cikin jumillar hukuncen wasiyoyi wa sayati min hukm al-wasi wa ma yaf'aluhu min al-mal fi hadhihi as-sura inda qawlihi ta'ala akwai sauran magana domin a can cikin suratul al-baqara kusa dab da ƙarshen ta aya ta 220 zamu zo zamu sake tattauna magana dangane da ainihin hukuncen wasiyya haka nan kuma insha Allahu ta'ala idan aka zo cikin suratul nisa a aya ta 6 zamu zo daidai inda Allah yake cewa wabtalul yatama an mutu sai aka bar maka wani yaro karami uban shi sai yayi maka wasiyya wannan yana daga abubuwan da a kasan nan tamu ake sakaci da su da wahala Balarabe ya mutu bai wasiyar ƴaƴan shi zuwa ga wani ba su kuma ƴaƴan suna girmama wanda aka yi wasiyya zuwa gare su matsayin girman ubansu idan mutum ya zo rasuwa sai ya ce wani eh na danka amana ƴaƴana gaba ɗaya a hannunka to wannan da uba ya dauki wannan hukunci ya danka a hannunsu yafi duk wani dan uwa nashi da ƴan uwa nashi karfi ai yana sanar da ƴan uwan nashi amma kuma ya dauki al'amarin ƴaƴan shi ya danka to shine sai aka raba gado to in aka raba gadon irin waɗannan ƴaƴan a ka'ida ko sai a dubi wane ne uban su yayi wasiya sai a ce ga dukiyar ƴaƴan da uban su ya ban maka amana ba za a ba uwar su ba ba za a ba kanin uban su ba wane ne uban su yayi wasiya sai a dauka sai a bashi to Allah madaukakin sarki zamu ji a cikin suratul nisa nan gaba Allah zai ce ku jaraba yaro lokacin da ya balaga in ya girma za a bashi dukiyar shi sai a gwada shi ya cancanta a dauka a bashi duk surutun da zai maka duk hayaniyar da zai da duk rudanin da zai da duk yadda za a je a zugo shi ba za ka dauka ka bashi ba sai kai ka jaraba shi kaga ya dace ka dauki dukiyar ka bashi ka bashi ko kun fahimta jama'a zamu zo mu tattauna wannan insha Allah a cikin suratul maida aya ta 106 nan ma zamu zo mu sake tattauna magana dangane da ainihin wasiya musamman wasiyar fatake da masu tafiya kun yi tafiya kai da wani sai rashin lafiya ta kama ka a inda kuka je kaga cewa ba za ka dawo ba to ya za a yi sai ka ce wani eh don Allah kaga ga rasuwa ta kan muna a garin nan kuma yanzu kai kadai ne nake sa rai ka koma gida ka isar da sako in ka je ga sako ga sako ga sako ga sako ga sako an fahimta jama'a za mu zo mu tattauna wannan za ku ji har a jahiliya ta taɓa faruwa irin haka wani ya wasiya da dukiyar shi kaza kaza shi wanda aka zo da aka yi wa wasiyar da yaje sai ya faɗi sakon na baka amma na kuɗi kuma sai ya manta da bai faɗi sai dake kawai ya cinye kuɗin to da ike sakon da waka ne Balarabe kuma da waka kamar ba sakwace cikin Hausawa da aka je kawai dan gwan baitin wakar aka fara ja ya bintaya inna abakuma abinda ya fa abinda uban ya ku ƴaƴana mata guda biyu baban ku shikenan sai mutu to ya kwashe kudin ya boye abubuwa haka da aka zo yace to gashi sai aka ce to aje a samu Imrul Qais aje a fada mishi wannan waka zai karasa ta to amma hatsabibi ne aka ce a bar shi sai ya hadu tukuna sai ya sha giya yayi tul da ya sha giya yayi ta tul sai aka je ana fada mishi sai ya karasa ta sai aka je aka same shi aka ce kawo kudi sai kawo wato sai Imrul Qais su kamar wahayin waka shedanu ke musu na'am wahayin waka suke musu haka Allah ya fadi jama'ar musulmi bayan waɗannan hukunce sai kuma za ni tattar da mu je mu gashi muna cikin watan azumi tsindim sai kuma Allah madaukakin sarki yake cewa ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam na'am
ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'ala alladhina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman
sallallahu alaihi wa alihi wasallama da sahabban shi Madina ta yi kama da wani yanayi da musulmi suka samu kansu a Najeriya shekaru kusan 40 da ta gabata a inda ya bayyana aka samu wasu hamshaken malamai irin su alkali Abubakar Mahmudu Gumi Allah ya gafarta mishi suka bayyana suna karanta wa mutane alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sahihai suna bayyana su a bisa fassarar malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai. Allahu akbar. A lokacin sai aka ga sun zo da sabon addini, ba dan kuma ba saboda mutane sun yi nisa a cikin bid'a da al'adu da san zuciya a kowane fage. Tun daga ibada, abin da ya shafi aqida, mutane sun bata a lokacin. Idan al'amari ya samu wanda ya kamata a koma ga Allah, jama'a, sai ku ga an koma bid'a. Dubi mafi karancin abin da kowa zai iya fahimta. Idan rana ta kusufi, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama fitowa yake yana sallah, yana salati, yana roƙon Allah, ana addu'a, ana tadarru'i, ana maida al'amari ga Allah, ana sadaka. Manzon Allah ya hudu baye wa'azi ya ce ayi sadaka, ayi alheri, har Allah ya yi mana halin da ake ciki. Kun ji abin da manzon Allah ya faɗi kenan sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisan Bukhari da Muslim. A shekaru 40 da suka gabata a Najeriya nan tamu zuwa abin da ya baya, in ka cire zamanin su dan audio, idan rana te kusufi sai a kudurta cewa rana ta kama, wato wata idan yake kusufi sai a ce rana ta kama wata. Haka ake cewa rana ta kama wata. Anan kasashen Zazzau da ainihin Katsina da Kano, sai kaji ana yawo ana kada ganguna, ana la ilaha illallah mun tuba da dukan dan kowa, la ilaha illallah mun tuba da dukan dan kowa, la ilaha illallah. Kaga an bata, wannan ba zikiri bane, mun tuba da dukan dan kowa. Ƙarya kuke dan za ku koma, ko kun fahimta jama'a? In ka tafi wajen kasashen Sokoto, Kebbi da sauransu, su kuma sai ka ji ana rana saki ba wanki gobe ba shi komawa, in kin saki ba wanki ba shi kara komawa. Haka zaka ji ana yawo ana fadi a gari. Kaga an bata. A ina kuka karanta cewa wata bawan rana ne? Bayan Allah yana cewa la shamsu yanbaghi laha an tudrika al-qamara wala al-laylu sabiqun nahar wa kullu fi falakin yasbahu. Allah ya ce kowanne yana kan layin shi ne, yana tafiya. Rana ba za ta riski wata ba, wata ba zai riski, haka kowa da nashi. Amma kaga an ce rana saki bawanki gobe ba shi komawa, in kin saki bawanki ba shi kara komawa. Wannan ƙarya ne, kaga an bata. In aka samu fari a ƙasar Hausa, maza sai su sa kayan mata, mata sai su sanya kayan maza. Ina karami naga haka a tsakiyar anguwarmu, daidai inda zaka kira shi kofar gidan Alhaji Idi a yanzu Kano, daidai tsakiyar babban titi, muna yara lokacin an fito gayya ta fi ɗari har da manya. Mu kam tura gutsa ne, masu bi ne, manyan ne an sa kaya ne na maza, mata mata sun sa kayan maza. Shugaban tafiyar wanda har yanzu yana nan da ran shi, Dattijo ne, a lokacin cewa ike kaga fa Allah nan, in ba an yi mai da gaske ba zai kawo ruwan nan ba, yana daura zani ne, yana cewa sai an yi da gaske. Sai a fito ana cewa dan sarkin ruwa Halilu, mai wandan ruwa Halilu, ka ba mu ruwa musha Halilu musha ya alwala. Hey, an bata. To ana tsakiyar wannan abun, ana tsakiyar wannan su Abubakar Gumi suka bayyana. Ka gaya min yadda ba za su yi bakin jini ba. Kai da aka haife ka dan shekara 20 ka ji ana zagin su Abubakar Gumi, ka tambaya me suka yi? Kayan wa suka sata? Ka ji ana tsakiyar wannan ne Abubakar Gumi ya zo ya ce karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi. Ya sanya karatun Sahihul Bukhari. Ka ji laifin da suka yi. Sun kawo wa mutane karatun annabawa ne, an bace. A daidai wannan babban titin nan da nake faɗi, nan ne anguwarmu, nan aka haife ni, nan ne na san irin waɗannan al'adun. Za ka ga an zo an ratsa babban titi da kyalle haka da jini. Wai jiya ka kai ƴarka ɗakin miji, miji ya same ta budurwa virgin, wani namiji bai taɓa ta ba kafin mijinta. Saboda haka in aka je kan gadan sai a shimfiɗa farin kyalle, don haka in ya kwanta jini ya fita shine sai a yawo tsakiyar mutane ana nunawa ana alfahari. haka dai aka haifi mutane duk haka aka haife mu muna yi haka shine addinin asali malaman kuma suna nan limaman suna nan mutum yazo zai musulunta jama'a zai karba addinin musulunci a ce yaje kawo kudin sadaka da goro da ragon suna in ba zai iya ba a ce shikenan tafi ba da gaske kake ba a haramta mishi kalmar shahada ya mutu yana kafiri yana kwadayin musulunci amma an hana shi saboda bai kara gon suna ba ba inda aka faɗa haka babu fatawa babu littafi ko kadan ko kuskuren fatawa ba ai ba ƙarya ce kawai malamai suka kirkira a ƙasar nan su Abubakar gumi suka zo suka bayyana suka bude Qur'anin nan suka ce ga yadda Allah ya ce aka ce Allah ya tsine muku albarka kun ka saban addini suka ce ga yadda manzon Allah ya ce aka ce yahudawa ne ko ƴan kwangila ne har yau kaji ana zagin su Abubakar gumi amma kaji laifin da suka yi kenan dan me za su zo su raba mutane da bin waɗannan al'adu shine yanzu abin da Allah madaukakin sarki yake wa larabawan makka shine Allah madaukakin sarki yake wa musulmin duniya yake kawo shari'o'i din nan da annabi Ibrahim ya roka wa ba'athihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim Allahu akbar ya rinka tsarkake su daga shirka da kafirci da bid'a da miyagun al'adu a wata aya cikin suratul juma'a sai ya ce wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin ko da ike kafin qur'anin nan yazo a cikin mabayyaniyar bata suke a wata aya Allah ya ce litunzira qauman ma unzira aba'uhum fahum ghafilun kai wa'azi da wannan qur'ani ga wasu mutane wadanda iyayensu ba su samu wannan gatan ba iyayensu ba su samu wannan gatan ba yanzu Umar ibn al-Khattab baban shi ya rasu bai taba jin Qur'ani ba saboda baban shi ya rasu kafin musulunci yazo yanzu gatan da Umar ya samu baban shi bai samu ba ba dan Umar ya fi baban shi daraja ba sai dan kaddara Allah ce haka Allah ya tsara dan haka jama'a ku bari a rinka karanta muku ayoyin al-Qur'ani kuna jin dokoki da dumudumin su ku bari ana karanta muku hadisan manzon Allah kuna jin fantastic dokoki dokoki waɗanda suka dace da kowane zamani ka ji wannan aya yanzu azumi muke shi azumin nan da muke jama'a ba gargajiya bane aya ce ga ta sukutun da guda qur'ani ne ji abin da Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'mini saboda girmama mu da Allah zai yi da ya tashi bai ce ya ku larabawa ba da sai mu ce ba da mu ake ba bai ce ya ku fulani ba da sai mu ce ba da mu ake ba bai ce ya ku sakuta ba da sai mu ce ba da mu ake ba sai ya ce ya ku waɗanda kuka yi imani na da za su shiga na yanzu za su shiga na nan gaba za su shiga baki zai shiga fari zai shiga Allah ya kira da sunan da yake ya dace da kowa daukaka ce daraja ce sai ya ce kutiba alaikumus siyam an farlanta muku azumi kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka farlanta shi ga waɗanda suka gabace ku malamai suka ce menene wajhut tashbih din me ake nufi da kamantawar shin ana nufin yadda aka wajabta muku azumi suma an wajabta musu azumi amma ba lalle ya zama iri ɗaya ba ko kuwa ana nufin an wajabta muku ramadan suma an wajabta musu ramadan ko kuwa ana nufin cewa an wajabta musu daga lokacin sahur zuwa lokacin bude baki daga fitowar rana a fitowar alfijir zuwa faduwar rana malamai dai suka ce a zahiri abinda ake nufi shine farlanta azumin amma ba lalle ya zama iri ɗaya ba saboda akwai hadisi sahihi wanda al-Imam al-Bukhari da Abu Dawud suka rawaito manzon Allah ya ce mu annabawa to uwar mu daya uba kuma kowa da nashi ma'ana aqida ta hada mu tauhidi ya hada mu amma shari'o'i kowa da nashi yanzu zamanin annabi Musa idan najasa ta zuba a jikin tufafinka to ba za ka wanke ta a karba ba sai ka samu almakashi sai ka yanke inda najasa ta zuba idan a jikinka ta zuba sai ka samu dutse sai kai ta kankarewa har sai jini ya fito ka duba wannan da aka zo cikin addinin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sai aka ce ka wanke da ruwa idan ka wanke kai iya wankewa har yanzu akwai dishin jini ko kashin gashi kana gani ya ki fita sai aka ce ba komai a zamanin annabawan da kaf idan sallah ta kama ka sai ka nemi inda masallaci yake a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama duk inda sallah ta kama ka duk inda kai ta tayi a zamanin annabawan da babu taimama duk inda ruwa yake sai ka nemo shi a zamanin manzon Allah in ka nemi ruwa baka samu ba sai kai taimama idan ka zo ga ruwan ba za ka iya taba ba saboda sanyi ko saboda larura ko makamancin haka sai a ce kai taimama a ƙarƙashin wannan malamai suka ce azumi aka farlanta mana su ma azumi aka farlanta musu amma azumin da aka farlanta mana ba lallai ya zama daya da wanda aka farlanta musu tazarar ba lallai ta zama daya daga fitowa alfijir zuwa faduwar rana ba ta iya yiwa nasu rabin yini ne sannan irin dokokin da aka kafa mana cewa ba ci ba sha ba jima'i ba lallai ne ya zama daya da nasu ba dan haka ingantacciyar magana dangane da kama kutiba ala alladhina min qablikum kamar yadda aka wajabta muku azumi su ma an wajabta musu la'allakum tattaquna mecece hikimar da tasa aka wajabta azumi din saboda ku zama masu tsoron Allah kina yana daga cikin hikimar shar'anta azumi shine azumi yana samar da tsoron Allah yana samar da natsuwa don girman Allah ku dubi yadda wuraren tafsirai suke cika a yanzu kowane masallaci kusan ana tafsiri amma kuma kowanne sai ya cika kowane masallaci ana sallah ashan kuma kowanne sai ya cika me yasa saboda ana da azumi a baki don haka tsoron Allah na samuwa to hikimar da ta kawo haka shine idan ka tarbiyantu da tsoron Allah na wata guda to kamar ka zama wani graduate ne na tsoron Allah kamar ka halarci wata makarantar tsoron Allah ce an yaye ka ana fatan wannan tsoron Allah ta lazince ka sannan miwa mai hali ne kai yunwa ba ta kyarkyarar ka domin kafin wancan abincin ya narke wani ya zo wani kuma yana nan shi a cikin yini baya samun abinci sai aka ce da kai da shi ya zama ba za ku ci ba dan ka dan ka ji haka suke ji ko an fahimta sannan dudi babu watan da aka daga darajar sadaka da darajar sallolin dare da ibadojin dare da na yini irin wannan wata duka an shar'anta haka ne dan ku zama masu tsoron Allah sannan kuma dan karka karaya sai Allah madaukakin sarki yace ayyaman ma'dudat ɗan kwanaki ne kididdigaggu sune kwanaki 29 ne in sun yawa kwanaki 30 ka duba a cikin kwana 360 na shekara an ce ka kwana 30 kana azumi kaga ai nisba ba'ila jiddan ko kun fahimta the percentage is very shallow in kimanin kimar yar kadan ce a wata 12 kai wata 11 ka cika sha ka sadu da iyalinka duk lokacin da kake so a waɗannan lokuta amma a cikin wata guda to an ce maka karkaci karkasha karkai jima'i da rana amma da daddare ka koma kana yi ayyama ma'dudat ɗan kwanaki ne kididdigaggu sannan sai Allah madaukakin sarki dan ka gane cewa Allah yana tafiya tare da yadda mutane suke Allah bai kafa doka kawai ya ja baki ya shiru ba sai gane za a samu mara lafiya za a samu matafi za a samu wani ya tsufa za a samu wani rago ne za a samu wani mai cuta ne sai Allah ya ce faman kana minkum maridan daga cikin ku wanda ya kasance mara lafiya ga watan azumi ya zo aw ala safari ko kuma ya kasance akan hanya domin tafiya fa iddatun min ayyamin ukhra sai ya ci abinci lokacin da bai da lafiya a lokacin tafiya sai ya ci abinci waɗannan ranakun da ya ci ko ya sha sai ya rama su bayan sallah da wasu kwanakin daban wa alal ladhina yutiqunahu su kuwa waɗanda suke iya yin azumin sai dai azumin yana ba su wahala kamar wa kamar tsoho kamar wa kamar mai cutar kwalsa kamar wa kamar mace mai shayarwa kamar wa kamar wadda take da tsohon ciki anan waɗannan misali ne ne maka ka'idar qur'ani bata misalta da waɗannan ba ta bar abin a bude amma sunayen waɗannan ya zo a cikin qur'ani da fassarorin malaman farko irin su ibnu umar da ibnu abbas mace mai ciki sai ya zama ba za ta iya yin azumi ba saboda ciki yayi nauyi amma inda za ta daure za ta iya yi da kyar mara lafiya hakanan wance da take shayarwa ga ɗana tsotsan nonanta ga kuma azumi tana yi in ta matsa za ta iya yi sai dai za ta jikata mai yiwa ɗan mai galabaita sai Allah madaukakin sarki cewa alal ladina yutiqunahu abinda yake nufi da ainihin al-itaqa ita ce zaka iya yi amma da wuya. Abinda ake nufi da al-istita'a ita ce zaka iya yi salin hali. To sai Allah ya ce wa alal ladina yutiqunahu, amma waɗanda suke iya yin azumi din sai dai da wuya, fidyatun ta'amu miskin, sai su ba da ciyarwa ta abincin miskini guda akan kowane yini daya. Zaka iya bayarwa duk ranar da ka gama, zaka iya bayarwa kafin, zaka iya bayarwa bayan, zaka iya bayarwa daidai, zaka iya bayarwa a dunkule. An fahimta ma'ana tun farkon azumi ya kama. Sai wannan mata ta fahimci cewa saboda ciki ya yi mata nauyi ba za ta iya yin azumi ba, sai kawai sai ta tattara ciyarwar kwana 30 sai ta hada kawai sai ta bayar babu laifi. Ko kuma sai ta aje cewa kullum za ta rinka bayarwa, sai ta aje cewa a'a sai karshen watan azumin gaba ɗaya za ta tattara ta bayar, duka babu laifi. Za ta iya ba da danyen abinci, za kuma ta iya bayar da dafaffen abinci, musamman a yanayin kasashe irin namu din nan da danyen abinci baya ciwa sai an sarrafa shi. Sai ta samu tuwo da miya da nama ko kuma ainihin shinkafa da miya da gwargwadon abin da ya saukaka mata wanda zai ciyar da mutum guda, sai ta dauka sai ta ainihin bayar. Allah madaukakin sarki ya ce faman tatawwa khairan, a wajen ciyarwa din nan wanda duk ya kara wani alheri fa huwa khairu lahu, ya zama alheri gare shi. Kai mai wadata ne, sai rashin lafiya, sai larura sai ta kama matarka ta ciki ko shayewa ba za ta yin azumi ba, sai ta ce to shikenan. Ala gafata malam mai cece fatawa, sai malami ya ce maka ai ga abin da za a rinka yi. Sai aka lissafa cewa shinkafa buhu daya shine abin da zai kama na azumin 30 gaba daya, sai ka kawo buhu biyu ka bayar, kai kari na alheri ko babu laifi. Ya zo a cikin sunna aka je karban zakka raquma yar shekara 3, sai shi dottijo ya ce shi yar shekara 4 zai bayar, shi kuma mai karbe ya ce ba zai karba ba ta yi yawa, shi kuma mai bayarwa ya ce ba zai bada ta 3 din ba 4 zai bayar. Rikici ya kawo su gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah ya ce mishi ka karba, ma'ana ta yi daidai. Dan haka wajen zakka da fidiya da kafara, idan abu ya hau kanka kana iya karawa, ya sha bamban da sallah. Sallah ce idan kabli ta kama ka, za ka yi kabli sujuda biyu, to kar ka sake ka yi hudu, ka yi bid'a. Amma ko da fidiya ce ta kama ka a lokacin aikin hajji, aka ce maka ka sai rago guda ka yanka, in ka so za ka iya sayar raguna guda 10. An fahimta jama'a? Haka da ne aka haifan maka, sai aka ce ka sai raguna guda 2 ko ka sai rago guda 1, sai ka sai guda 10 sai ka yanka, ba almubazaranci bane, daidai ne. Faman tatawwa khairan fa huwa khairul lahu, wanda duk yayi kari na alheri Allah ya ce alheri ne gare shi. Wa anta sumu khairul lakum, sai dai kuma ku sani da cewa yin azumi din alheri ne gare ku. Abinda yasa in kai azumin a cikin Ramadan ko, to shine zai tabbatar maka da lada irin na Ramadan. Amma in kai azumin a bayan sallah, zai share maka wancan Ramadan ne, zai share maka nauyi, amma ba shi da nagarta nagarta irin ta wannan wata. Ko kun fahimta jama'a? Shi yasa yin azumi din shi yafi alheri, in kuntum ta'lamuna, idan da kun san irin alheran da ke tattare da yin azumi din. Wannan aya al-Imam al-Qurtubi yace fihi sittu masail, akwai mas'aloli guda 6. Al-ula qawluhu ta'ala ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumusiyam, da Allah madaukakin sarki yace ya ku mu'mine an farlanta muku azumi. Malai yace lamma zakara ma kataba alal mukallafina min al-qisas wal wasiya, yayin da Allah madaukakin sarki ya karantar da mu dokokin da ya dora wa masu hankali na kisan kai da ramuwa da kuma hukuncen wasiya. Zakara aidan annahu kataba alaihim siyam, sai kuma Allah ya nuna musu cewa kamar yadda ya wajabta musu ayi ramuwa da sakayya in an zalunci wani, ya nuna musu cewa ya wajabta yin wasiya, to kuma haka ya wajabta azumi. Wa alzamahum iyyahu, kuma ya lazimta musu yin azumi. Wa aujabahu alaihim, ya tursasa azumi akan su dole su yi. Wala khilafa fihi, malamai gaba ɗaya ba su yi sabani ba, duk malaman musulunci sun haɗu akan cewa azumi farilla ne. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, manzon Allah yace buniyal islamu ala 5, an gina addinin musulunci a bisa dirkoki guda biyar shahadati Allah ilaha illallah shida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasulullah ko muhammad manzon Allah ne kun ji dirka ta farko wadda take rike da musulunci wa iqamis sala da tsaida sallah wa ita'iz zakka da kuma bada zakka wa sawmi ramadana da azimtar ramadan wal hajj da kuma yin aikin hajj rawahu ibn umar akhrajahu al a'imma al imam ainihin bukhari da muslim da abu dawud da nasa'i da tirmidhi da ibn majah sune suka ruwaito wannan hadisi daga sahabi abdullah dan umar wannan hadisi na ɗaya daga cikin hadisan da suke tabbatar da cewa lallai azumi farilla ne menene azumi da larabci malamai suka ce azumi da larabci imsak kawai ake nufi wato kamewa wa tarki tanakkul min halin ila halin da barin yawo kai zaman ka wuri daya a larabcin wani ya ganka sai ce haza sa'imun mana ga wannan ya natsu wuri daya baya yawo an gane da kyau amma a cikin shari'a abinda ake nufi da azumi shine al-imsaku anil muftarat ko mufattirat mutun ya kame bakin shi daga duk abin da ya san zai karya mai azumi ma'aqtiranihi niyyati bihi min tulu'il fajr ila ghurubish shams ka kame ka daina ci ka daina sha ka daina jima'i tun daga fitowa alfijir har zuwa rana ta fada amma da niyyar azumi dan idan babu niyya to yunwa banza ka sha wa tamamuhu wa kamaluhu bi jitinabil mahdhurat sannan kuma in kana son azumin ka ya kammalu to duk abin da aka ce ka bari gulma tsegumi fada to ka bari wa adamil wuqu'i fil muharramat da kuma karkarin ga afkawa a cikin abubuwan da suke haramun ne dama su haramun ne to da azumi ya zo fa sai suka ƙara haramci li qawlihi alayhi salatu wassalam saboda maganar manzon tsira Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam wanda al-Imam al-Bukhari da Ahmad suka ruwaito manzon Allah yace man lam yada qawla az-zur wal amala bihi wanda duk bai daina ƙarya ba kuma bai daina aiki da ƙarya ba wanda duk bai daina jita-jita ba da aiki da jita-jita فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه الله baya bukata azumin shi kamar ana ce maka in dai zaka yi azumi kana ƙarya to kawai ka ƙarya azumin ka ka ci gaba da cin abinci Allah baya bukata azumin ka kamar ana nuna maka sharadin ingancin azumin ka koda ka daina ci ka daina sha sai ka daina ƙarya kuma sai ka daina amfani da ƙarya ina jin tsoron karatun jarida da muke ta Najeriya dan yana da wahala dai ayi wani publication a jaridun Najeriya ba ga ƙarya ba Allah ya kiyaye as-saniya ainihin wato darasi na biyu mallam yace fadlus sawmi azim ladan azumi yana da girma wa sawabuhu jasim irin albarka da azumi yake baiwa mutum Allah kada ya san iyakarta ja'ad bi zalika akhbarun kaseera hadisi sun zo masu yawa sahihun wa hisan ingantattu da kyawawa ذكرها الأئمة في مسانيدهم ما لم يسن أنبت وأن حديثي أتكين لتتفنسوا وسيأتي بعضها زام زود وأنسوا لتتكين حديثا أتكين وأزوزوا من أنقبا ويكفيك الآن منها في فضل الصوم أن خصه الله بالإضافة إليه كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أما هذا حديث لا وأن دمك فلا مكشي يا إشيك كغانا أزمينا درجة دو من دكا إبادو جينينا ألاني amma da Allah ya tashi sai jingina azumi gare shi kamar duk inda kaga masallaci na waye na Allah ne wa annal masajida lillah fala tad'u ma Allah ahada masallatai na Allah ne amma kuma me yasa Ka'aba ake ce mata dakin Allah saboda tafi sauran na'am saboda tafi sauran to amma kuma jingina ta da aka ce wa dakin Allah ya ƙara mata daraja ne akan sauran haka azumi ya zo cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace Allah ya ce kullu amali ibn adam lahu illa sawm duk aikin da dan adam yake to nashi ne sai dai azumi fa innahu li Allah yace azumi nawa ne wa ana ajzi bihi kuma ni ne zan yi sakamako da azumi yo sallah waye zai bada sakamakonta Allah zakawa zai bada sakamakonta Allah amma sai Allah ya ware azumi cewa nashi ne kuma shi zai bada sakamakon shi wannan hadisi kamar yadda muka faɗi al-Imam al-Bukhari da Muslim sun ruwaito shi haka al-Imam Ahmad Allah madaukakin sarki ya ainihin taimaka jama'ar musulmi waɗannan suna ɗaya daga cikin hukunce-hukunce waɗanda yake yana da kyau a matsayinka na musulmi ka natsu da kyau ka fahimce su ba dan komai ba wannan ibada ko tayi kama da ibada ta sallar gawa dukkanin ibada da ba kullun ake yin ta ba jama'a kana buƙatar ka sa ido ka koye ta da kyau hudubu duk lokacin da aka yi rasuwa sai ga mutane suna neman su zama gidadawa saboda ba kullun ake sallar gawa ba in ba dan da liman ba to wani fan aka ce sallar gawa shi kadai bai ma san ina zai tsaya ba ina ake tsayawa namiji in an ya rasu a daidai kiye shi mace ina ake tsayawa a daidai tsakiyarta to amma da za a shekara biyu ba a yi rasuwa ba in wani aka tura shi tsaya sai ga yana neman ya daburci har malamai suna manta wasu hukunce-hukunce to sannan dauki aikin hajji ma aikin hajji ma kasantuwar ba kullun ake yi ba sannan aikin hajji kasantuwar ta ba a garin kuma ake yi ba dan haka ko malami ne kai in ka je sai ka natsu in ba haka ba sai a ganin kana ta shan babba wannan azumi ma haka jama'a ibada ce wanda yake akwai yiwuwar a yi ta yau gobe a sha jibi a yi ta gata a sha amma kuma azumin ramadan fa so dai ake yin shi a shekara to wani kuma idan aka gama ramadan jama'a to shikenan shi da azumi sai Allah ya kai mu baliku to kaga yanzu irin waɗannan in azumi ya zo gaba ɗaya sai zama kamar wata sabuwar ibada ce dan haka kana buƙatar a tsaya a tattauna waɗannan mas'aloli na azumi domin a yi musu kyakkyawar fahimta aya ta gaba da muka ainihin tattauna dangane da maganar marasa lafiya jama'a maganar marasa lafiya malamai sun yi sabani me ake nufi da mara lafiya suka ce dai na farko tukuna mara lafiya yana da ɗayan halaye guda biyu halin farko shine ya zama ta kowane hali ba zai iya yin azumi ba shine Allah yutiqa sawma bihali duk yadda aka juya shi ba zai iya yin azumi ba akwai irin wannan mara lafiyan ko babu akwai malamai suka ce fa alaihi alfitr wajiban wannan dole ne ya karya azumi dole ne kai ya azumi tunda ko ya dauka ba zai iya yi ba saboda rashin lafiya ta yi tsanani to wannan haramun ne azumi wajibi ne sha ruwa asaniya ainihin wato mas'ala ta biyu da ya kamata ka fahimta dangane da mara lafiya an yaqdur ala sawm bi dararin wa mashaqqa zai iya yin azumi amma zai sha wahala kuma zai ainihin kuntatu fa hadha yustahabbu lahu alfitr wannan an so mishi da ya ci abinci wala yasumu illa jahilun malai yace a irin wannan halin ba wanda ke ci gaba da azumi sai jahili an shiga mota an kama hanya za a tafi Sokoto ko za a je Illele ko za a je Katsina ko za a je Daura ko za a je wata tafiya sai yanayi ya kama ha sai ka ji cikinka yana juyawa lafiya yunwa ta taso maka saboda larurar tafiya domin ya zo cikin hadisi annabi ya ce as-safaru qit'atun min al-azab tafiya wani yanki ne na azaba a jirgin sama ne a jirgin ruwa ne a mota ne a kafa ne sai ka ji ba za ka iya ba ko ana tsayawa za a sha ainihin mai sai ka dan shiga irin wannan mini mart din nan ke a bara mirindan nan guda biyu wancan cake din zubo guda hudu sai ka samu wuri sai ka zauna wani yazo ya ce maka inna lillahi wa inna ilaihi sai ku karasa tare sai ku karasa tare ku karasa tare alhaji lafiya ka ce lafiya lau baka azumi ka ce in yanzu nan na karya shi ba sai ka fada mishi gaskiya ba a boye shirar Allah ba ka iya ba ko an fahimta jama'a manzon Allah yana halin tafiya sai aka nuna mai wani mutum gashi ya galabaita ya fadi manzo Allah yace lafiya sai aka ce ai azumi yake sai ce ai karya mana sai aka ce anya anya karya yake sai manzo Allah yace laysa minal birri as-sawmu fi as-safar ba biyayya Allah bane kai azumi a halin tafiya aka ce duk azumin da zai wahalar da kai a halin tafiya to ba bin Allah bane ka dauke shi sai ka cika sha bayan sallah sai karama dan haka jama'a kun ji wannan da kyau tafiyan nan nan da Kaduna ce nan da Katsina ce ta danganci wane da wane wallahi wani zai iya kama hanya ya tafi hannan da Kalaba shine driver zai tafi har Lagos kuma zai ji shi da kau sai ya azumin shi wani kuma nan da Kaduna sai ga cewa motar da reverse take tafiya sai ya ce to shikenan a tsaya ba reverse take ba daga ba take tafiya ai ya samu disconnection ne a cikin cikin shi ya samu matsala saboda haka sai ga da reverse take tafiya ya ce mishi yunwa jama'a musiba ce saboda haka jama'a kun ji wannan ku kiyaye malam yake cewa duk wanda zai iya yin azumin sai dai da wahala zai yi azumin an so ya ci abinci to ba wanda zai azumi a irin wannan sai jahili. Da haka jama'a ku fahimci yadda karatu yake. Addinin musulunci ba yazo ne dan ya kuntata mana ba. Yazo ne dan mu bautawa Allah ciki lafiya daka lafiya. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Wace irin tafiya ce ake ainihin yi mata kasu, ake yi mata ainihin ake cin abinci. Malamai suka ce duk abin da za a kira ta tafiya, to matukar dai kai a ɗabi'a ka za a ce tafiya. Yanzu misali jama'a, mutumin da yake sabon garin Zaria in zai taho muciya tsakani da Allah za a ce zai tafiya? Mutumin da yake gwargwaje zai je kofar doka za a ce zai tafiya? Mutumin da yake cikin garin Zaria zai je ABU ko Samur za a ce zai je tafiya? To kaga waɗannan ba a kiransu tafiya, matukar kana cikin ƙwaryar gari. Dan haka ba a kasuru, ba kuma a cin abinci irin wannan halin. Amma in ya kai a ce tafiya, nan da huntuwa, tafiya nan da Katsina, tafiya nan da Bauchi, tafiya nan da Saudiya, tafiya nan da America, to irin wannan tafiyar za ka yi mata kasuru, to kuma irin wannan tafiyar za ka ainihin iya sauke azumi. Suka dawo suka sake duban tafiyar, shin sai ta zama wadda take ta biyayyar Allah, ko kuwa mutumin da ya tafiya ta sabon Allah, ko kuma tafiyar shirme? Misali zai tafi kallon kwallo, kaga wannan shirme ne da bata lokaci, zai iya yin kasur ko ba zai kasur ba? Wasu suka ce ba zai iya yin kasur ba, amma wasu malamai suka ce babu abin da zai hana yayi kasur, domin Allah madaukakin sarki da ya tashi cewa wa idza darabtum fil ardi falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Idan har kun yi tafiya, to babu laifi sai ku yi kasuru. A nan cikin ayar da muke fassarawa, me Allah madaukakin sarki ce? Ayyaman ma'dudat, faman kana minkum maridan aw ala safari. Yan kwanaki ne kadan azumin, to amma wanda ya zama mara lafiya ne. Dan haka wasu malamai suka ce hatta ciwon dan yatsa, hatta gwalando, in dai ya zuba maka zazzabi wanda yake za a iya cewa ba ka da lafiya, to za ka iya sauke azumi. Ko kun fahimta jama'a? To haka duk abin da za a kira ta tafiya, ko da tafiyan nan Allah ya kyauta, sabawa Allah za ka je ka yi. Kai musulmi ne, sabon Allahnka daban, amma kuma ainihin kasuru za ka iya yinta. Allah madaukakin sarki ya taimaka. Waɗannan suna daga cikin hukunce-hukuncen da muka ga cewa a tsaya a tattauna su dangane da ainihin wannan aya, ko kuma waɗannan ayoyi waɗanda malam ya karanta mana su. Sai dai ina tunasashe mu hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama, a lokacin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya aikin hajji, sai aka rinka tantama cewa ko yana azumi ranar Arafa ko kuwa baya azumi. Akwai wata innashi, kun san tsofaffi suna da wayo, ku ne za ku tsaya nan kuna ta tantama, ita sai ta cika ruwan sanyi a kofi, yana tsaye yana wa'azi, sai ta ce ku kai mishi, ku ce ni ce, na ce a kawo mishi. Ana kawo mishi sai ya sha, sai ta ce kun gani baya azumi. Shikenan, ba sai an tsaya ana fatawa, wallahi aje a samu sabanin malamai, yana yi baya yi, ku kai mishi ku ce ga innashi ta kawo mai ruwan sanyi, ana kawo mai yana wa'azi sai ya tsaya sai ya sha, sai ta ce kun ga baya azumi. Ko kun fahimta jama'a? Haka wata rana ana cikin tafiya, annabi sallallahu alaihi wa sallama sai aka ce ya manzon Allah, wasu musulmi sun galabaita amma sun kasa cin abinci a halin tafiyan nan, saboda an ga kai baka ci ba. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Aisha aka kawo mishi tambulan kofi na ruwa, sai da ya daga, jama'an musulmi kowa gani, eh, sai manzon Allah ya karya azumin shi. Da la'asar, sakaliyar la'asar irin yanzu kenan, karfe 5 da rabi zuwa karfe 6 misali, manzon Allah ya karya. Saboda me? An dauko azumi lafiya lau, amma daga yanzu zuwa nan da awa daya da kyar za a kai ko? Sai annabi ya karya shi. So da haka jama'a ku kiyaye. Akwai dalibai waɗanda ya gama jami'a ya tafi za a ɗauke shi aikin soja, saboda rashin lura da abubuwa sai a sa musu rawar daji da practice da menene cikin watan azumi, sai zo yana tambaya yaya in yi azumi yana tsaye a cikin rana zai faɗi, sai ka ji sauran arna su ne mai dariya suna Muslim don die, sai a kyalkyala dariya, eh, shagantaka iri-iri, sai Nigeria. This is secularism, secular system, babu addini a cikin tsarin gaba daya. saboda haka kawai shikenan me kamata kai za ku yi training sai ka sauke azumi ka ci ka sha ayi rawar daji da kyau na gama rawar daji ka samu lokaci sai ka bi karama shi sannu a hankali kafin wani azumin ya zo ka sani da cewa Allah ne maka wannan saboda ya kalli muhimmancin aikin ka ran da ka zama kai ne chief wane ka zama kai ne ogawa ne ka zama kai ne kaza Allah yana nan yana saurare me zaka yi wa addini shi ina fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka Allah ya ce wa alal ladina yutiqunahu fidyatu tafidyatun ta'amu miskin ko faman tatawwa khairan haka ne fa huwa khairul lakum wa an tasumu khairan lakum in kuntum ta'lamuna na'am aya gaba malai shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran
shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan
Allahu akbar Allah ya faɗa mana watan da ya farlanta wannan azumi da kuma irin darajojin da ke cikin wannan wata. Allah ya ce shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran. Watan ramadan shine watan da aka saukar da alquran. Hadisi ya zo sahihi a cikin mustadrak na al-Imam al-Hakim Abu Abdullah an-Naisaburi Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fassara wannan aya da cewa abinda ake nufi da saukar alqur'ani a watan ramadan saukar da alqur'ani daga sama ta bakwai zuwa sama ta daya shi wannan alqur'ani da ka ganshi yana cikin maganganun Allah waɗanda tun azal Allah madaukakin sarki ya yi su to amma sai ya tattara shi sai ya taskance shi a sama ta bakwai a inda ake kira lauhul mahfuz so alqur'ani file ne daga cikin tattaruwar ajiyar Allah madaukakin sarki a sama ta bakwai da Allah ya nufi aiko da manzon tsira Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai Allah madaukakin sarki ya rinka gutsurowa annabi shi da gurgurdan yadda bukata ta fara ta kama gutsurowa farko ayoyi biyar aka gutsuro iqra bismi rabbikal ladhi khalaq خلق الانسان من علق حزوا ايات بيان wannan dauko alqur'ani daga sama ta bakwai zuwa sama ta daya an aje ta ne an aje qur'anin ne a wata cibiya da annabi ya kira ta da baitul izza baitul izza wato cibiya ce ta alqur'ani kamar gidan buwaya gidan daraja gidan kasaita gidan isa aka dauko alqur'ani aka aje shi daga sama ta daya din nan ne ake cirowa ana kawo annabi a cikin shekaru 25 din nan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya karba alqur'ani haka ina so ka kiyaye qur'ani kamar yadda nake fadi ba a fassara shi da larabci amma kuma larabci shine yaran alqur'ani amma baka duban larabci kawai ka fassara shi cewa wannan ya nuna an saukar da Qur'ani a cikin watan azumi ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce baka fassara daidai ba haka a wani wuri Allah madaukakin sarki ya sake magana dangane da saukar da littafin nan Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna munzilina mun saukar da alqur'ani nan a wani dare mai albarka a wani wuri Allah ya sake fadin wannan saukar da shi yace inna anzalnahu fi lailatul qadr wama adraka ma lailatul qadr malamai suka ce wannan ayar da muke fassarawa da Allah yace shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran tana fadin watan da qur'ani ya sauka wadancan ayoyi kuma da Allah yake cewa inna anzalnahu fi lailatin mubaraka mun saukar da alqur'ani a dare mai albarka shi kuma an faɗi cewa da daddare Qur'ani ya sauka ba da rana ba, dan haka wancan yana faɗin daren sauka, wannan kuma yana faɗin watan sauka. Jama'a kun fahimci wannan? Amma in ka koma kana jin cewa Allah yana cewa wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina, idan kuna shakkar abinda muka saukar wa da bawan mu, da wasu ayoyi da suke magana saukar da Al-Qur'ani ga annabi, to su kuma suna magana saukan mishi da Qur'ani ne daga sama ta ɗaya zuwa sama ai zuwa ainihin ƙasa a cikin shekara 27, dan haka Qur'ani babu tufka da warwara a ciki. Bai 23 Qur'ani babu tufka da warwara a ciki. Abin da yasa nace Qur'ani babu tufka da warwara shine kowace aya yadda kaji ta zo ko to tana dauke da wani sako ne ba wancan bane. Kaga inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, inna anzalnahu fi lailatul qadri, to kowace daga cikin ayoyin nan ta zo ne ta siffanta wannan dare da wata siffa wadda ita ɗayar ba shi ta siffanta shi da shi ba. Inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, Allah yana nuna wannan dare yana da albarka. Waye ya albarkaci daren? Shi ya albarkace shi. Inna anzalnahu fi lailatul qadri, yana nuna cewa wannan dare a cikin shi ne Allah yake tsara duk abin da zai gabatar a wannan shekara. Anan da Allah yake cewa mun saukar da shi a cikin watan Ramadan, Allah yana bayyana watan da aka saukar da Al-Qur'ani ne. Dan haka jama'a Al-Qur'ani babu tufka da warwara a cikin shi. Me yasa? Saboda magana Allah ne. Allah yace walau kana min indi ghayrillah lawajadu fihi ikhtilafan kaseera. Qur'ani da ba daga Allah yake ba ko to da an samu karo. Amma tunda daga Allah yake fito Qur'ani bai da karo. To duk sanda ka karanta Al-Qur'ani sai ka ji wata magana tana karo da wata, ka kasa fahimta, to ka komar da abin zuwa gare ka cewa kana fama da jahilci ko rashin sani ko rashin fahimta, amma shi Qur'ani babu tufka da warwara a ciki. Ka san misalin wannan? Shine misalin lemo ne mai zaki, sai mara lafiya sai ya dauka sai ya sa a bakin shi sai ya ji lemon yana daci, kai kuma da kake da lafiya sai ka dauki lemon sai ka sa a bakin ka sai ka ji lemon yana da zaki. Wato zakin lemo yana bayyana ga bakin da yake mai lafiya, amma idan lemo ya samu yawun ya riga ya gurbatu to dole haka shi ma zai tafi. Haka in Qur'ani ya samu kwakwalwar malami sai zama malamin yana fahimta shi dalla dalla babu tufka da warwara. Idan Qur'ani ya samu kwakwalwar jahili sai ji abin yana karo. Idan Qur'ani ya samu kwakwalwar munafiki sai ji cewa gaba ɗayan abin da ke cikin shi shirme ne. To waccan fahimta da ilimi a kwakwalwar malamin take, shi yasa yake iya fahimta. Waccan tufka da warwara a kwakwalwar jahilin take, shi yasa da Qur'ani ya sauka sai ya bi yanayin da ya samu kanshi. Haka wancan da yake munafiki, da yake kafircewa, da yake ƙaryatawa, kafirci ne da ƙaryatawa a cikin zuciyar shi. Ka san wani ƙarin misali akan haka? Dubi ruwan sama in ya sauka, gwanda daɗi ne da ita sai ruwan sama ya ƙara mata daɗi. Shi wannan ruwan in ya sauka akan gwaiba zaƙi ne da ita, ita kuma sai ta ƙara zaƙi. Dankali shi kuma garɗi ne da shi sai ya ƙara garɗi. Rake zaƙi ne da shi, shi kuma sai ya ƙara zaƙi. Maɗaci shi kuma ɗaci ne da shi, shi wannan ruwan saman sai ya ƙara mai ɗaci. Amma me yusqa bi ma'in wahidin, ruwan guda ɗaya ne. Saboda haka duk sanda ka ji wani yana tuhuma Al-Qur'ani ko to shi kanshi abin tuhuma ne. Duk wanda ka ji wani yana zargin Al-Qur'ani ko shi kanshi abin zargi ne. Amma Al-Qur'ani jama'a duk duniya wallahi al-azim babu wani littafi wanda yazo da ilmomi na komai, kuma har yau masu bincike sun kasa gano kuskuren abin da yake ciki. Kai har yau dan adam akwai fannonin ilmomi waɗanda suke a cikin Al-Qur'ani wanda har yau dan adam bai fajjare su ba. Me yasa? Saboda bai nazarin sunnar manzon Allah. Sahabbai da suka yi nazarin sunnar manzon Allah a bisa hasken Al-Qur'ani sun rayu a duniyar kimiyya da fasaha. Saboda haka kai dan boko, fa iyyaka thumma iyyaka an taqula li ashabir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama innahum aashu fi dark age. karka sake kace sahabbai sun rayu a zamanin da yake duhu ne sahabbai sun rayu a zamanin haske ne amma turawa iyayen gidanka sune suka rayu in the dark age amma musulmi ba su rayu a zamanin dark age ba wannan jahilcin da kake gani na musulmin yau ba haka ya kamata musulmi su kasance ba da suna karanta alqur'ani da hadisi da sai sun fi kowa fahimta addini da sai sun fi kowa fahimtar kimiya da fasaha da sai sun fi kowa wayau da iya kasuwanci amma da musulmi su kansu ka watsar da alqur'ani shikenan sai suka koma sai suka fi duk wani wanda ake gani ba gidaje ne gidadanci an fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka jama'a ku ji inda Allah madaukakin sarki yake cewa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran watan ramadan shine watan da Allah ya saukar da alqurani a cikin shi hudan linnas qurani yazo ne dan ya zama shiriya ga mutane Allahu akbar kafin zuwan qurani kenan ana cikin bata laqad manna Allahu ala almu'minina إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم الله يأيو مؤمني بيوا الله ياسو مؤمني أيكو دا منزو أتكنسو يتلو عليهم آياته ينا كرم تامس آيو ينش ويزكيهم ينا تركة كيسو وإن كانوا من قبل لفي ضلال ويعلمهم الكتاب والحكم ويزكيهم وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين kafin zuwan Qur'ani yana cikin bata babu ilimi babu fasaha babu kimiya komai jama'a ana yin shi ne ba a bisa da ya dace shi yasa alqur'ani shiriya ce ga mutane wa bayyinatin min alhuda sannan kuma alqur'ani bayani yake na shiriyar annabawa da ta zo kafin shi shi kanshi shiriya ne sannan kafin zuwan shi shiriya annabawa ta zo Qur'ani yazo ya bayyana cewa waɗannan dokoki na annaba su kansu shiriya ne. Kenan wannan yana nuna zuwan Al-Qur'ani shi ya samar da stability tsakanin al'umma. Domin kafin zuwan Al-Qur'ani akwai fada tsakanin mushrikai da ahlul kitab. Amma zuwan Al-Qur'ani sai ya nuna cewa a daina zagin ahlul kitab. A daina zagin littattafan su, a daina zagin annabawan su. Ana tabbatar maka da cewa abin da suke akai to koda an gabata a ciki to amma dai annabawan su gaskiya suka zo da ita littafin da suke akai koda an ga shirme a ciki a yanzu amma ana ce maka shi littafin da shiriya yazo su ne suka rikita shi wal furqan sannan alqur'ani littafi ne wanda yake tantancewa tsakanin ƙarya da ainihin wato gaskiya faman shahida minkum ash-shahra dan haka wanda dai ya halarci watan azumin daga cikin ku shine wannan alifun da lamun din nan yana komar da kai zuwa ga azumin ne faman shahida minkum shahra ramadan wanda ya halarci watan nan na ramadan falyasumhu ya azumce shi me yake nufi da halarta in ka kai ba wai in ka gani ba ko a zamanin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba ta ba da labarin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ga wata ba kullun annabi zuwa yake ana bashi labarin an gani kuma da haka yake azumi kuma yace wa mutane su yasa ka kafa hujja da cewa kai tunda baka gani ba ba za ka yi ba to ka saba wa shari'ar da annabi sallallahu alaihi wa sallama yake akai idan har mutane suka ga azumi ayin sa ga wata aka yadda da ganin su shikenan sai azumi Abdullahi dan Umar yace tara annasul hilala fa akhbartu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama anni ra'aytu mutane sun yi kokarin ganin wata nima ina daga cikin mutanen da muka yi kokarin duban wata sai na gani na zo na bayo annabi labari usama fasama huwa amara an-nasu bisiyami wa amara an-nasu bisiyami annabi ya dauki azumin kuma ya ce wa mutane su ma su dauki azumi a karkashin wannan jama'a azumi baka cewa ba za ka yi ba sai ka ga wata a in an tabbatar da ganin wata kawai kai azumi abinda ake nema da kai in dai Allah ya kawo ka watan to shikenan ka dauki azumi wa man kana maridan wanda ko ya kasance mara lafiya au ala safarin ko kuma a halin tafiya min ko fa'iddatun to sai ya dibi adadin kwanakin da ya sha min ayyamin ukhar na wasu kwanakin a bayan sallah sai ya rama su sai ka ji cewa kamar wancan hukuncin ne Allah yake ƙara maimaita shi ko eh Allah yana ƙara maimaita shi ne kuma Allah yana ƙara tabbatar da shi ne ta wani salo ta iya yiwa can kace to ai an yi magana azumi ne ba ai magana Ramadan ba nan da Allah madaukakin sarki yazo da Ramadan din dan ka gane wannan hukuncin yana nan akan Ramadan sai Allah ya ce to kaji wannan hukunci wanda duk yake halarce kana zauna a gida ba kai tafiya ba to shikenan sai kai azumi amma in baka da lafiya fa a matafiyi ne kai to shikenan sai ka sha sai ka cire wasu kwanakin madadin kwanakin da ka sha sai ka rama Allah ya ce yuridullahu bikumul yusra Allah yana nufin ya sauƙaƙa muku ne wala yuridu bikumul usra Allah baya nufin ya kuntata muku jama'a kun ji wannan ka'ida ce principle ne a cikin addinin musulunci ba wai doka ce kadai ba principle ce ka'ida ce duk abin da kake a addini in kaga akwai wahala a ciki ka bari ba addini bane yuridullahu bikumul yusra Allah yana nufin ku da sauki ne wala yuridu bikumul usra Allah baya nufin ku da kunci walitukmilul idda amma Allah yana neman da ku cika adadin dan kar ka dauka kaje an ce sauki kuma kace to tunda sauki ne ba sai na rama ba sai Allah ya ce a ku cika adadin idan 30 mutanen ka suka yi to kai ma zaka zo ka cika adadin da ya kai 30 koda kwana nawa ka sha idan 29 ne sai ka cika adadin shine walitukmilul idda kuma lallai ku tabbatar da cewa adadin da aka azumta a shekaran nan kai ma shine ka azumta walitukabbirullaha ala ma hadakum sannan ku rinka girmama Allah kuna cewa Allahu akbar Allahu akbar da karamar sallah kenan saboda shiryar da Allah ya dora ku akai wala'allakum tashkuruna lallai in kuka yi haka za ku zama masu godiya ga Allah malamai suka ce wannan aya ta dauko hukuncen azumin Ramadan da kuma hikimomin shar'anta azumin da kuma hikimomin cewa mara lafiya da matafiyi ya sauke to sa'annan sai Allah madaukakin sarki ya jaddada cewa ana son kowane musulmi ya samar da 30 din nan ana son kowane musulmi ya samar da 29 din nan da aka yi amma musulmi ku sani da cewa babu azumi 28 a musulunci babu leap year February ko kun san an yi kaza yana zama 28 ko to a musulunci babu wannan sannan a musulunci babu December babu January babu kwana 31 lallai dai 29 din nan in jama'a ka 29 suka yi to kai kar a same ka kai 30 idan jama'ar ka 29 suka yi kar a same ka kai 28 kai ma kai 29 idan jama'ar ka 30 suka yi ka tabbatar da cewa kai ma kai 30 gwargwadon yadda suka yi haka za ka yi sai Allah ya cike magana da cewa kuma ku girmama Allah a bisa shiryar da ya muku malaman farko daga cikin sahabbai da tabi'ai suka ce abinda ake nufi da wannan kabbarar ita ce wadda ake yin za a fita idi ranar karamar sallah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar daidai ne ai ta yin wannan in ka isa filin idi ka zauna babu tahiyatul masjidi Allahumma sai in ya zama sallah za ta kama ku a masallaci domin idan wata larura ta sa ba za ku sami yin sallah a ainihin wato filin idi ba sai aka ce jama'a in ruwan sama ya kama da safe to ku wuce masallacin juma'a to kaga masallacin juma'a ginanne ne to idan kuka je za ka yi tahiyatul masjidi za ka yi raka'a biyu kafin ka zauna amma idan masallacin idi ne budadden wuri to wannan fili ne kana zuwa sai ka samu wuri ka zauna haka nan a filin arafa yan uwa alhazai ba a yin wata nafila sai kaga alhaji ya isa filin arafa karfe 11 na rana sai ga yana ta nafila sai ka ce alhaji lafiya sai ce wannan daji ne kawai lokacin ibadar bai yi ba kar ka gajiyar da kanka lokacin ibada ya kuma ka ruguje kullun haka muke gwagwarmaya da alhazai ka ganshi ya tashi yana wani sai raka'a 30 kafin a fara hawan arafa da an zo hawan arafa kuma sai ga ya fara gengedi in ka ce alhaji tashi kai addu'a lokaci yayi sai ce ka karamaka Allah wallahi na gaji to kaga ka karar da harsasan ka ba makiya sun bayyana kuma an baka da fankon bindiga wallahi abinda alhazai suke kenan shi yasa duk alhaji idan aka je da kai filin arafa ana aje ka samu inuwa ka kwanta kai bacci mai kyau sai ka ji an kira sallah sai ka tashi sai kai alwala ai sallah azhar raka'a biyu sallar la'asar raka'a biyu qasr nan take a hade su a gama su kamar karfe 12 da rabi ko karfe 1 to sa'annan ga hudu ba an gama hudu ba eh to lokacin addu'a yayi so ake ka miƙe tsaye ka fuskanci alƙibla to duk bukatunka kai ta fada wa Allah tun lokacin har rana ta fadi dan haka jama'a ku taya ni wannan tunanin ka zo 11 na rana lokacin ibada bai ba kuma ba masallaci bane daji ne kuma ma ba harami bane daji ne kawai ba harami bane sai a ce je kaga samu rika kwanta sai ga alhaji yaki yayi ta nafila ya gaji wani sallah azhar din ma ba zai iya yi ba saboda lokacin sallah ya zo ya gaji kuma lokacin da za a gama azhar da la'asar lokacin addu'a sai ga yana ta bacci kuma ana fara addu'ar nan ne da zaran an gama hudu ba an gama sallah har rana ta fadi wani lokacin awa hudu wani lokacin awa biyar cin karfe 1 kace karfe 2 3 4 5 6 addu'ar awa 6 kuma a tsaye ake so kai ka tsaya ka fuskanci alƙibla daram haka kana ta yi me kake tunani awa 6 lafiya ne ha to sai kaga yayi exhausting ya cinye karfin shi kafin lokacin addu'a kuma sai ga alhazan sun kwanta suna ta bacci ina fata an gane sai ana ta tauiya a tashe su ku tashi alhaji tashi ka fadi bukatunka tashi alhaji tashi